is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31.49 da mita 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Niger ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Niya da kuma da Lol dukka akan zangon FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC ke fatar kun tashi lafiya. Ina tare da
Usman Kabara ga kuma kanun labarai. Ministocin cikin gidan kasashen tarayyar Turai sun kasa samun daidaito game da maganar rarraba 'yan gudun hijira. Jami'an kasar Masar sun ce sun bude wuta akan wasu 'yan yawon bude ido da suka yi zaton 'yan kungiyar ta'addanci ne. Shugaban kasar Faransa François Hollande ya faɗa a jiya Litinin cewa za su kai farmaki ta sama ga kungiyar ISIS.
Kanun labarin kenan. Bayan kun gama jin labarin duniya za ku ji abin da shugaban Faransa François Hollande ya faɗa a wajen taron 'yan jarida na haɗin gwiwa da shugaba Muhammadu Buhari. Rundunar sojan Najeriya ta sake kwato wasu yankuna daga hannun 'yan kungiyar Boko Haram, sai kuma umarnin da shugaba Buhari ya bayar na ƙara ɗaukar matakan tsaro a sansanonin 'yan gudun hijira. Kada kuma amince kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustapha zai gabatar da tsaka mai wuya.
To jama'a, ga cikakkun labaran. Ministocin cikin gidan kasashen tarayyar Turai sun kasa samun daidaito game da maganar rarraba 'yan gudun hijira 120,000 don tsugunar da su a tsakanin kasashensu. Mafi yawancin ministocin sun yarda da tsarin nan na rarraba 'yan gudun hijirar, a yayin da yawancin kin yarda da tsarin ya fito daga mafi yawancin kasashen da ke gabashin Turai, ciki har da Hungary da Slovakia, wanda yawanci kan iyakokinsu ne mashigar da 'yan gudun hijirar ke kutsawa ta yammacin Turai. Ministocin sun amince kan shirin farko na karkasa 'yan gudun hijirar su 40,000 waɗanda yanzu haka suke ƙasashen Girka da Italiya. Yawancin shugabannin ƙasashen Turai sun koka da ƙasar Jamus da ta fito ƙarar ta yi maraba da 'yan gudun hijirar da yaƙin ya ɗaiɗaita daga ƙasashen Siriya da wasu wurare na daban. Jamus ta fusata game da yin ƙasa a gwiwar takwarorinta na Turai da suke yi kan karɓar baƙuncin waɗanda nan mutane masu neman mafaka daga bala'in yaƙi. A sanyin safiyar Litinin ɗin jiya ne ƙasar Hungary ta datse kan iyakarta da kakkaifar waya tare da jibge 'yan sanda da sojoji don yin gadin digar jirgin da suke haurawa wajen shiga cikin ƙasarta. Su ma kan iyakar Slovakia sun ƙara yawaita shingayen tsaron kan iyakokinta don daƙile kwararar baƙin. Fiye da dai 'yan gudun hijira 130,000 ne ke neman mafaka a Turai da nufin tserewa masifar yaƙin ta'addanci a Siriya da Iraki.
Jami'an ƙasar Masar su ce sun bude wuta akan wasu 'yan yawon bude ido da suka yi zaton 'yan kungiyar ta'addanci ne, waɗanda suka ratsa ta wani keɓaɓɓen waje. Su kuma jami'an tsaro suka bude musu wuta, suka kashe aƙalla mutane 12, ciki har da 'yan ƙasar Mexico guda 2. Ma'aikatar harkokin wajen Masar ta ce sojoji da 'yan sanda na fakon 'yan ta'addan ne da ke amfani da motocin da suke kira 4x4, kwatankwacin irin waɗanda 'yan yawon shakatawa suke ciki a ranar Lahadi a fara-fara da ke kan yankin hamada ta Masar ɗin. Mutane 6 da suka tsira sun gaya wa jakadan ƙasar da ke Masar cewa an yi musu lugudan wuta da jiragen yaƙi da kuma masu saukar ungulu. Shugaban ƙasar Mexico Enrique Pena Nieto ya buƙaci a gudanar da bincike a kan lamarin da har 'yan ƙasar Masar ma da dama suka halaka. Shugaban ya ce Mexico ta yi allawa dai da wannan garajen kisan kan 'yan ƙasar. Daga nan ya buƙaci a gudanar da bincike mai tsanani a kan abin da ya aku, kamar yadda ya faɗa a shafinsa na Twitter a ranar Lahadi. Kakakin ma'aikatar yawon buɗe ido ta Masar Rasha Azazi ya yi magana da yawun hukumarsa. Ya ce kamfanin da ya yi kwamishin 'yan yawon buɗe idon ba shi da cikakken izinin zuwa wajen, sa'an nan ba su sanar da hukumomi cewa za su kai 'yan yawon shakatawar zuwa wajen ba, kasancewar sai an sanar da hukumomi idan za a je fura-fura kamar yadda ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Associated Press.
To labaran na zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban kasar Faransa François Hollande wanda jiragen kasarsa suke sintiri domin tara bayanan sirri a kasar Syria ya faɗa a jiya Litinin cewa za su kai farmaki ta sama kan ƴan kungiyar ISIS. Mr. Hollande ya faɗa manema labarai cewa shawagin sa idan da muka yi zai ba mu damar shirya kai hari ta sama idan har buƙatar hakan ta taso, kuma akwai buƙatar yin haka a Syria. Faransa dai na cikin kasashen kawancen da Amurka ke jagoranta na yaƙi da ƴan ta'addar ISIS a Syria. To amma Hollande ya canza akalar fadan kasarsa kai tsaye a makon da ya gabata saboda matsin lambar siyasa cikin gida da ta karu saboda fargabar da suke da ita kan barazanar ISIS da kasar take fuskanta. Kamun yanzu dai Faransa tana kai hari ga ƴan ISIS a Iraki ne kadai, tana gudun kada faɗaɗa hare-haren zuwa Syria ya karawa shugaban kasar Syria Bashar al-Assad karfi. Amma yanzu haka ya sauya ganin kungiyar ISIS ta faɗaɗa zuwa cikin ƙasar ta Syria. Wasu alƙalaman ƙuri'a kashi 65 ya nuna goyon bayan Faransa game da yaƙar ISIS da ƙarfin soja. Duk da yake dai wasu na ganin cewa hakan ba zai zama mafita ba wajen magance rikicin da ake fama da shi yanzu haka a Syria. Faransa ta tabbatar da jiragenta sun gudanar da shawagin leƙen asirin hasro biyu a Syria. Burtaniya ma a makon da ya gabata ta kashe mayakan ISIS guda biyu a wani hari. Tuni dai kasashen Amurka da Canada da Turkiya da kuma kasashen da ke yankin Gulf suke kai hare-haren sama ga kungiyar ISIS a Syria. Kasar Australia ma ta bayyana cewa za ta shiga jerin waɗannan ƙasashe masu kai farmaki ga ƙungiyar ta ISIS.
Ma'aikatar tsaron Amurka ta tabbatar da rahoton da ya nuna cewa ƙasar Rasha na kafa sansanin mayakan sama a Syria, kamar yadda kakakin ma'aikatar tsaron Amurka da ake cewa Pentagon, Jeff Davis, ya faɗa wa manema labarai a jiya Litinin. Bulaguran sojojin Rasha da na'urorinsu zuwa kusa da birnin Latakia da ke gabar teku ya nuna haramar Rasha a fili ta kafa sansanin sojan. Wani kamfanin dillancin labaran yammacin duniya ya rubuto wani jami'in Amurka na cewa Rasha ta aike da bindigogin yaƙi da kuma tankokin yaƙi samfurin T-90 guda 7 a sararin sojan saman Syria ɗin da ke Latakia. Pentagon ta ce a makon da ya gabata ne Rasha ta yi jigilar kai sojojin ruwa guda mai tan, haɗe da jiragen wato gidajen da ake haɗawa na tafi da gidanka da za su iya ɗaukar aƙalla mutane 1,500 da za su je Syria. Sun haɗa hadda bindigogi da na'urar harba ƙananan rokoki masu linzami da kuma tankokin yaƙi. Jakadan Syria a Rasha Ra'id Haddad, wanda ya ƙaryata wanzuwar sojojin Rasha a ƙasarsa, an ji kuma yana faɗawa kamfanin dillancin labaran Rasha ya ruwaito kalamansa na cewa sun fi shekaru 40 suna haɗakar makamai da rundunar soja. An ji shi ma ministan harkokin wajen Rasha yana nuna cewa sun yi jigilar makamai zuwa Damascus ta Syria sannan su ci gaba da yin haka, don a cewarsa sun je koyo da yadda ake sarrafa makaman ne. Labaran duniya kenan, kuka gama ji daga nan birnin Washington DC. Yanzu haka dai shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya yana ziyara ƙasar Faransa, kuma a jiya ya gana da takwaran aikinsa na Faransa François Hollande. Ga abin da shugaban na Faransa ya ce a wajen taron 'yan jarida na haɗin gwiwa da shugaba Buhari.
Nous sommes également présents dans la coalition en Irak. Nous avons annoncé des vols de reconnaissance permettant.
Yace yanzu haka sojojin kasarsa wato Faransa suna cikin rundunar sojojin kawance na taron dangi wajen yakar ƴan kungiyar ISIS a kasar Iraq. Haka kuma yace da ƴan Boko Haram yaki ne, wato yaki da ƴan Boko Haram yaki ne akan ƴan ISIS, domin kungiyar Boko Haram din tana samun taimako daga kungiyar ISIS. A yayin da shugaba Muhammadu Buhari yake ziyara ƙasar Faransa wajen ganin irin taimakon da Faransa za ta bayar a yaƙi da ta'addanci, rundunar sojan Najeriya ta gabatar da wata sanarwa a jiya Litinin cewa ta samu nasarar kwato wasu rare daga hannun ƴan Boko Haram tare da taimakon mayakan sama. A saboda haka ne nemi ƙarin bayani daga bakin muƙaddashin mai magana da yan rundunar sojan Najeriya, Kanal Usman Sani Kuka Sheka.
Sanawa ta kunshi nasarorin da sojojinmu suke samu kan yaƙi da ta'addanci. Ta kunshi bayani kan cewar sun sami nasarar kakkaɓe wasu sansanoni ta fuskar banki saboda suna mazayawa sun tunkari banki kunshe da kuma waɗannan ɓangaren fama. To kuma sun kakkaɓe sansanoni na 'yan ta'adda har guda hudu na Bolongo 1 da 2, Buladoye da Cehi dare. Kuma akwai wata gada muhimmiya da ta haɗa garin Miyanti da banki a jihar Borno, su ma sun kama ta. Kuma su sojojin sun sami kwato wasu mata da yara da 'yan ta'adda suka rike da daɗewa, kuma sun ci gaba da aiki musamman ma sojojinmu na sama da kuma na ƙasa, har sai sun tabbatar da cewar an ƙoƙari an ci nasarar wannan yaƙi da ake da ta'addanci.
Waɗanda aka ceto ɗin mata nawa, maza nawa, mutane nawa?
Haƙiƙanin gaskiya suna da dama, don a takaice sun kai waɗannan sun ɗora kamar ina ganin na 30, in kika haɗa mazan da matan da yara kuma na koyi. Sannan kuma akwai wasu daga cikin 'yan ta'addan da aka kama. Bugu da ƙari, an kama irin yadda wasu wani mai ba da magani nasu da magungunan nashi. Sannan kuma abubuwan da aka samu a yanda suke tilasta ma mata ma sai sun sanya wata sutura ta musamman.
Wannan da aka kama da magunguna ɗin, waɗanne irin magunguna ne?
To haƙiƙanin gaskiya magunguna ne waɗanda suka jefi na yawancin ciwuka haka, sannan kuma na ƙara ƙarfin jiki ba kamar irin su tramol da dai makamantansu.
Kanal Usman Sani Kuka Sheka kenan. A shirinmu na hantsi, idan Allah ya kai mu, Kanal zai ci gaba da yi mana bayanin sauran matakan da suke ɗauka a yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram. Sakamakon tashin bom a sansanin 'yan gudun hijira a ranar Juma'a da ya kashe mutane 7 a Yola, Shugaba Muhammadu Buhari ya ba da umarni a ƙara ɗaukar matakan tsaro a irin waɗannan sansanonin. Daraktan hukumar ba da agajin gaggawa da ake cewa NEMA a takaice, Sani Sidi, shi ne ya walƙiyace Shugaba Buhari a lokacin da ya kai ziyara sansanin, kamar yadda wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko da rahoto.
Yayin da wannan ziyara na gani da ido bisa jagorancin shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya NEMA Alhaji Sani Sidi, da aka kai asibitin da aka kwantar da waɗanda aka raunata da kuma sansanin 'yan gudun hijiran da ke Mulkohi, inda lamarin ya faru, shugaban hukumar ya mika sakon shugaba Buhari, inda ma ya buƙaci 'yan gudun hijiran da su kwantar da hankulansu.
Inda wannan abin ya faru, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ko ya ce yana gaishe ku kuma yana jajanta muku kan wannan abin da ya faru a camp din nan. An dauki mata sosai, daga gobe za a ƙara sojoji da 'yan sanda da za su zo su dinga zama a nan. Za su tabbatar da cewa duka waɗanda suke ƙoƙarin su sa mana bom a camp ɗin nan an gane su, kuma an kama su a cikin camp ɗin nan. Kuma kuna zaune a camp ɗin nan, idan kuka ga wasu mutane da ba ku yarda da su ba, ku dinga gaya ma 'yan sanda da haka, ku dinga gaya ma sojojin da suke aiki a nan ko cewa kun ga wani ba da ba ku yarda da shi ba, sannan sai a yi ƙoƙari a kama mutumin.
Sai dai kuma bai kammala jawabinsa ba, sai wasu 'yan gudun hijiran suka bayyana masa irin wasu matsalolin da suke fuskanta a yanzu, wanda suka da karancin magani, inda shi kuwa ba tabbacin cewa za a magance matsalolin.
An ba ku da lafiya, kuna zuwa asibitin?
Lai matsalan ne suna da yawa gaskiya. Abinci baya kan lokacinsa ne, abincin akwai su, baya kan lokacinsa kuma, kamar na dare ne za a yi kusan wata ƙarfe 10 su.
To za a samu magani, Allah da za a samu. Masu son zuwa Borno suna nan ko? To wannan safin za a kai ku.
bisa ga dukkan alamu har yanzu wasu ƴan gudun hijira na cikin yanayi ne na fargaba sakamakon abin da ya faru.
Ba kwanciyar hankali yana ga fargaba.
Kafin wannan abin da ya zo ya faru kamar ranar Juma'a haka, muna nan cikin kwanciyar hankali da yarda da juna. Amma tunda wannan abin ya faru, to sau kowa baya yarda da juna a cikinmu.
To sai dai kuma yanzu haka ma jami'an tsaro na ci gaba da tantance sabbin 'yan gudun hijiran da ake maidowa da kasar Kamaru, ganin cewa an samu 'yan Boko Haram a cikinsu. Lamarin da shugaban hukumar neman ke cewa fa dole ne a sa ido sosai.
Nan nan ba rubutawa ake a goshinsu a ce wannan dan Boko Haram ne ko wannan ba dan Boko Haram ba ne. Abinda na sani shine jami'an tsaro suna kokari kwarai da gaske wajen gano waɗannan mutane bata gari dan su fito da su daga cikin waɗannan mutane 'yan gudun hijira, su tabbatar da ba su na barna da ta'adi su kashe mutane ba. Zai wuyan gaske a ce gabaki daya an gama wannan abun a rana daya, amma kamar yadda aka sani jami'an tsaro suna kokari iyakan kokari sosai, amma na tabbatar da idan aka yi magana da jami'an tsaro za su iya bada lambar su waɗanda aka kama a yanzu.
Kawo yanzu ma kusan 'yan gudun hijira 9,000 da ɗoriya ne aka maido Najeriya da ƙasar Kamaru. Kuma akasarinsu 'yan jihar Borno ne, baya kuma ga wasu kusan 200 da aka sake maidowa daga yankin Madagal da ke kusa da dajin Sambisan da ke zama maɓoyen Boko Haram. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Mun gode Ibrahim, kada kuma amince ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Aliyu Mustapha da shirin
Saka Mai Wuya.
Ina tabbatar maka a Kano bamu da baraka. Ina tabbatar maka tsakanin Kwankwaso da Danduje babu matsala. Ni Danduje shi ne jagora. Kuma aikin da ya yi ma nan gaba duk wanda aka yi za a saka sunan Dandujiya. Su suna burin an gane sashi ne maka da ake sa Kwankwasiya, to a zo a sa Dandujiya.
Kai da baraka take ba? Tsakanin Aminu Wali ne da Ibrahim Shekaru suke da baraka.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da saduwa da ku a wani sabon shiri na Tsaka Mai Wuya. Shin kam suwaye suke neman baza magana cewa wai akwai wata balaka tsakanin tsohon gwamnan Kano da na yanzu? Ina kuma gaskiyar cewa tushen shuka wannan maganar ya fito ne daga wajen APC din da suke takara da shi Ganduje lokacin da ake neman fitar da gwani a takarar gwamna. Kuma Ganduje har yanzu yana kan bakansa na kashe kusan naira miliyan 100 wajen yawa gidan mataimakinsa Kwaskwarima.
Sunana Suleiman Abdullahi Hausawa Zurot. Game da tuna gidan mataimakin gwamna wannan kuɗi da za a kashe, a ra'ayina ni Suleiman Abdullahi kwara a gyara mana wannan asibiti na nan Zurot. Domin duk wani mara lafiya da za mu ɗauka a nan area sai mun tafi asibitin Murtala.
Sunana Malayau. To gaskiya miliyan 180 na gyaran gida. A gaskiyance kasance ina ganin sun yawa, ya kamata a zauna a yi nazari akan game da al'amarin.
Ismail, gwamnatin Ganduje mu dai alhamdulillah kuma aikinta yana mana duk yadda muke so.
Ko bayan wannan shin ainihin bashin nawa injiniya Rabiu Musa Kwankwaso ya baro shi gwamnan da yake yanzu akan karaga a nan Kano? Duk wannan suna cikin abubuwan da za mu so mu taba a cikin shirin yau, inda muke jin ra'ayoyin da suke sabawa juna a tsakanin kusar APC Murtala Zainawa da kuma jigon PDP Musa Danbirni. Bari mu ɗauki maganar nan daga zargin da wasu suke na cewa wai ana neman a mai sunan Kwankwasiya da Ganduje akan ayyukan da gwamnati take yi ko kuma ta yi.
A rediyo wasu sun shiga sun yi maganganu cewa su su Ganduje shi ne jagora, kuma aikin da ya yi ma nan gaba duk wanda aka yi za a saka sunan Ganduje, ko da wanda zai ƙara sani akan aikin da ya bar masa yi, su suna burin an gane sashi ne maka da ake sa Kwankwasiya, to a zo a sa Ganduje. Kaga anan ne ya kawo
idan bayar ba yana ba wani ba mu da Ganduje, ba mu da Ganduje, mun sai da wannan gwamnati da an ga Ganduje ya yi da wannan Kwankwasiya ne kane da sarari Musa Kwankwasiya ya gama a Kwankwasiya kuma an dora akan Kwankwasiya. Za a ci gaba da TRC, za a ci gaba da Kwankwasiya, za a ci gaba da lafiya jari, za a ci gaba da Kano kuma za a ci gaba da Madiya da aka karanta a ta Ganduje. Wannan gaba da suna muke da kai da aka bala aka tsare abin da ka sani da ke gaba da aiki da ya bari mai yaji duk wanda ya fara sashi babba sai ya ce a saka Ganduje an an tsare. To buru mu mun shi ne mu gani wanda Allah ya bada iko aka karasa, domin na da ne na Kano ne ko ne irin aiki ne aka bar masa, burin ne ya karasa shi.
to in Allah ba shi iko ya ƙara sake magandan dujiya za a sa koko konkofiya za a sa kamar da ake sawa.
Alhaji Murtala, abin mamaki da nake gani shine cewa jihohi biyu da su ne mafi girma a arewacin Najeriya kuma wanda APC take mulkin su su ne suke so mu samu matsalar cikin gida da Kaduna da Kano. Kaduna El Rufai na ce yana fama da su Shehu Sani da sauransu, ko kuma yanzu a ce an ji wannan barakar ta bulla tsakanin Kwankwaso da Ganduje. Abin da ban mamaki
Malam Ali, ina tabbatar maka a Kano bamu da baraka, ina tabbatar maka tsakanin Kwankwaso da Ganduje babu matsala, ina tabbatar maka a gwamnatin Kano bamu samu baraka ba, sai dai dama can wanda muke da baraka da su su ne dai hayyan muke da baraka da su. Sune mutanen da ba sa son a gyara Kano, sune mutanen da dama kanan ba su damu da su da ita ba, sune mutanen da ba su da mutanen da dama su a gyara Kano. Mu muka fito a gyara Kano domin duk abin da Kano za ku yi ne dan Kano mu ne na mu mora. Mu burin mu Kano ta ci gaba, kuma burin mu ta ci gaba da ake ba mu za ka yi na ne ba ka da magana kai a cikin mana wannan tsara wannan tsara ba kamu ba ki faduwar mu zabe ba zai sa mu idan mai rike mu ce ba ma san aikin alheri ba wannan magana ba da muke mu dan a gyara muke ba dan alalata mu gyara ku ba banna bane idan kuma zai zama laifi ne dan ba za mu iya faɗa mana hamayya ba mu faɗi gyara a ki karba ba to a ce ba demokradiya ake ba ai muna da yanci mu faɗa mun karɓi gyara ne da akwai shi ba mu faɗi mu alheri ne da cewar akwai
zargin akwai barakan nan ina kake jiye samu asali ne daga cikin ku ƴan APC ne na cikin gida domin ka san Ganduje ya yaki da mutane da yawa da yake neman gwamnatin nan su wasu suna zargin cewa watakila ina zuwa Alhaji Musa Alhaji Murtala akwai mutane da suke zargin cewa akwai wanda suka yi adawa da shi Ganduje a cikin APC lokacin da yake neman gwamnatin nan cewa ko su ne suke cilla wannan ta'asa din suke ingiza mutane sannan ku kuma kuna son kamar ku dora laifin a waje akan su Musa dan birni daga ina kake jin wannan zargin baraka ya fito ne
idan dan APC zai zo ya hada gindima a cikin yayi bassa magana ya tace a nan mutanen da suka zo suke ta'asa shekara da shekaru a Kano suka tafi jama'ar Kano sun gano su mutane ne ba masu kishin Kano ba ba masu san Kano ta ci gaba saboda kai zuma su kishin Kano sun zo sun karbi ragamar gaba
idan ku saboda haka su masu su NPDP ne kake jin suka
da suka hada da suka karaka da suka zo su da abin da suka zo su ga duniya ba wanda ba ba ce ko gwamnati ta yi talaka ba
saboda haka Alhaji Murtala kuna magana lokaci daya bana jinka kana nufin laifin zargin ko kuma shuka wannan zancen daga waje fito daga wajen abokan da su PDP kenan
kwarai ku daga wajen kungiya
amma wace hujja kuke da shi
babu ruwan PDP tsakanin su ne da yaro gaba ba kana kallata wannan da gaba wannan wanda da ba ta da ruwan sa Allah ya ba mu fara ko kuma ku ne da ku da ne da su sun kuma kamata wanda yake da dama a bashi dama an ce da zai iya ba ko bai isa ba ko wani dalili wannan tsakanin su suke ta wannan ta tabbakin muna jin ku ko muna kallo abinda muka sani demokradiya ce lokaci ne kuma duk abin da ka sani yana da lokaci shekara hudu kamar mu bane
to amma Alhaji Musa a matsayinka na Bakano a matsayinka ba ma dan PDP ba a matsayinka na Bakano wanda kowane gwamnati yake aiki a Kano kana tsaron zai aikin da zaka ci muliyar sa fisabilillah ya manta da cewa kai dan PDP ne ya zaka auna kamun ludayin shi Ganduje cikin watannin nan biyu uku da yayi
to ai wannan farko ma mun fatan alheri muke masa ya saka mutane da suka cancanta ya kakkafa mutane wanda muke ganin za su iya taimakon su cikin gwamnatin amma irin wayar abuwa da suka biyo a baki ne suka fara ba mu tsoro wanda duk ya kafa ya ce su zo su taya shi ba da appointment kuma yake ci gaba da yi ai ba mu ji muka ce mun la'ance su ba duk kan bidiyon da janan cewa ya tuko abin da ya kamata a yi ko muna tausaya masa na kasancewa an bar masa wannan lafcetan baki da yake ya yarda da shi aka yi muna tausaya masa muna ganin wannan abuwa yake zai yi shi har ya zo ya karasa aikin da aka masa wanda ba shi irin hassasa
nawa yace an bar masa nawa yace an bar masa bashi Alhaji Musa
miliyan 200,000 da wani abu yanda wanda muna ganin ina zai samu kuɗin da za a biya wannan abuwa da tattalin arziki ga shi da yadda yake gida ɗan kwangila tana kote-kote da sunan da ayyuka da ba a karasa a ƙauyuka ba da wanda kafin a tafi mai tafiya da jornal mai tafiya ya bar man ya bubuɗe sababbin ayyuka wanda muke fatan shi ya kamata ya bubuɗe yi shi ya zamanta a ce shi yi amma ga shi an bar mata wayansu abubuwa wannan mota sa a gaba
mun ina zuwa Alhaji Musa Alhaji Mutala ina zuwa Alhaji Mutala irin wannan maganar na cewa kwankwasa ya bar miliyan 300 na bashi da mutanen Ganduje ko shi Ganduje yake jijjifawa ita ce take sa mutanen sa zaton cewa me yasa ke irin wannan maganganun yana wannan tonan silili me yasa ba a je daga gurin kwankwasa bane
Mala Ali yanzu idan ka zo Kano ka fara nesa ku aikin biliyoyin kuɗi tun daga kan gadar sama zuwa university zuwa makarantun gona zuwa makarantun koyon aikin engineering zuwa dai abubuwa dai gasan babu adadin su wannan idan ka fara cewar kaza an fara shi an bada kaza sai ra kaza an fara shi an gama sai ra kaza ai wannan dama tun da aka halicci gwamnati ma ai gwamnati wani na zuwa ya kada bashin wani ya dora wani ya biya bashin wani ya tarata aikin wani to ina da gwamnatin kuma da tazo ta bar bashin babu aikin da aka fara bare a gama babu aikin da aka yi an gama bari a ga me za a biya babu gurin da aka fara aikin akwai gwamnatin da muka zo muka tsaya bashin an wata kudi an ce an yi
ina zuwa wani matsala ta tsoron Allah
ta dole cewa babu gwamnatin da ta yi wani abu ko ta 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 ba ko ko ta 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 ya yi na abubuwa din da aka kuma da su sai ta ta da su na kuma 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 ana kan ciki gaba aikin ci gaba amma yana tausayawa da Dr. Abdullahi Umar Ganduje ne saboda bashi kaga anan bai ce ba a yin abin da ya kamata ba bai ce ba a yi aiki ba bai ce gwamnatin APC ba ta san tsiri ba
ya ce gwamnatin ba ga ta bar mata baki bashin nan da na tausaya mata domin ya amsa cewa ya ga kuma da kan nan ne ne ya ba ta baki ta gaba yanzu kuma ni ta biyar biyar ta kada nan ko ne ko ta ba ga ba amma tana nan ta lafa ya ga hayyar ta mutu da ba inda ba ne kamata ma a yi ba ai kuma shi zai karasa
to a gaishe ku to muna da shiri guda ɗaya tilau a hadin da ya rage mana akan ita kanan ta dabo wanda bayan su zamu leka jihar Bauchi inda muke jin cewa wai in ba hankali akai ba gwamnatin wannan jihar ne yanzu zai zama gwamnatin farko a Najeriya da za a so mu tsigewa a ƙarƙashin wannan sabuwar shiga ta sabuwar gwamnati yanzu bari mu gode wa baƙin mu ne yau Alhaji Murtala Zainawa da Alhaji Musa Danbirni da kuma musamman wakilin mu Muhammad Ibrahim Kwari da ya taimaka mana muka hada muku wannan shirin a madadin su duka ni ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington
kafin mu karkare wannan shirin ga takaddatun labarai
ma'aikaciyar wata kotun Amurka din nan da aka kai ta kurkuku game da maganar auren jinsi ɗaya ta koma aiki a jiya Litinin ta kuma ce ba za ta hana mataimakin ta ba da shaidar yin auren na jinsi ɗaya ba to amma ta tambayar ta shine menene ingancin shaidar da ba sa hannunta akai a matsayin ta na jami'a mai kula da wannan bangare jim kadan bayan Kim Davis ta shiga ofishin ta sai mataimakin ta Brian Mason ya shiga ya dankawa matan nan Shannon Wampler da kuma Carmen Collins takardun su na shaidar auren jinsi ɗaya Davis ta koma aiki bayan kwanaki biyar a kulle bisa bijirewa dokar gwamnatin tarayya ta Amurka da ta halarta auren jinsi ɗaya tun a watan Mayun da ya gabata.
To masu sauraro sai kuma da hantsi idan Allah ya kai mu misalin karfe 8 na safe a gugun Najeriya muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake cewa sai an jima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.